Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 28 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da Madugu ƴan tawaye Riek Machar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin. Majalisar ɗinkin Majalisar Wakilai ta Amurka ta yi watsi da gagarumin rinjaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen ƙasar garin Bawul. Yayin da wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin haure sama da 200 ya isa gabar tekun Malta.
Kanan labaran kenan. To bayan kun ji labarai za ku ji cewar shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya kai ziyaran jaji a jihar Filato biyo bayan tashin hankali da ya hallaka rayuka da dama a jihar.
Yace shi yasa waɗansu ku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasar nan. Akwai matsala, kar mu rika rudin kanmu, akwai matsala.
Kungiyar makiyaya ta ƙasa ta miye ta Allah ta nisanta kanta da wasu kalamai da wata kungiya mai ikirari ita ma ta makiyayar ce, inda kungiyar ta ce martani ne Fulani makiyaya suka kai a rikicin da aka yi a jihar Filato.
Ana iya sa wasu domin a yi batanci ga al'ummar Fulani a biya su su yi wannan magana don su ƙara zahawa rikicin makiyaya a Najeriya.
Za ku kuma ji cewa gwamnan jihar Niger Alhaji Sani Bello ya jajanta wa mutanen jihar Filato. Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da Madugu ƴan tawaye Riek Machar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a daukacin kasar wacce aka kulla a Khartoum, babban birnin Sudan a jiya Laraba. Shirin tsagaita wutan zai fara aiki ne cikin sa'o'i 72 daga lokacin da aka rataba hannun. Wannan matsaya da aka cimma ta hada hadda wani tsari da zai samar da tsaro ga filayen da ake haƙar man fetur a kasar tare da bunƙasa ababen more rayuwa. Sai dai matsayar ba ta hada hadda bututuwan da aka jima ana takaddama a kansu ba, kamar kan yadda za a raba makamai da kafa gwamnatin hadaka da kuma makomar dakarun ƴan adawa. Ita dai wannan yarjejeniya wacce ta ayyana dakatar da duk wasu hare-hare a mataki na dindindin a Sudan ta Kudun, za a gina ta ne akan matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta a watan Disambar bara tsakanin wakilan Kiir da Machar da kuma jam'iyyun siyasar kasar. Yayin da yake jawabi wajen bikin kulla wannan yarjejeniya, Machar, wanda a da shi ne tsohon majalisar shugaban kasar, ya ce wannan matsaya da aka cimma tana da ma'ana, za ta kawo ƙarshen tashin hankulan da ake samu. Yana cewa ya imanin cewa al'ummar Sudan ta Kudu za su kasance masu cike da farin ciki domin za a tsagaita wuta nan da kwanaki uku. Yayin jawabinsa, shugaba Kiir ya fara jinjina ma shugaban Sudan Umar al-Bashir ne wanda ya shirya wannan zama na gaba da gaba da ya kai ga cimma wannan matsaya. Majalisar Wakilai ta Amurka ta yi watsi da gagarumin rinjaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen ƙasar garin Bawul, inda suka nuna halin ko'in kula da magiyar da shugaba Trump ya yi kan su amince da ƙudurin dokar. Kuriyar da aka kada a jiya Laraba ta nuna cewa waɗanda suka ki amincewa da ƙudurin sun samu ƙuri'u 301, yayin da waɗanda suka zaɓi akasin hakan suka samu ƙuri'u 121, inda ɓangaren 'yan Democrat aka samu ƙwaƙƙwaran haɗin kai na adawa da ƙudurin, yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan Republican. Shugabannin 'yan Republican ɗin sun amince da shi wannan ƙuduri, to amma da yawa daga cikin 'yan gani kashin jam'iyyar ta Republican sun ki amincewa da ƙudurin, domin a cewarsu hakan zai baiwa ɗaruruwan dubban matasan bakin haure da ke zaune a nan Amurka damar samun takardar izinin zama 'yan ƙasa, waɗanda a shekarun baya iyayensu suka shigo da su ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da 'yan adawan suka ce tamkar afuwa ne ga waɗanda suka karya doka. Wannan kai da ƙudurin ya sha sharafage ne ga aniyar shugaba Trump ta samar da wata ƙofa da za a fara aiwatar da dokar hana raba iyaye da wato ƴaƴa da iyayensu, idan hukumomi suka kama su a lokacin da suke kan tsallaka kan iyakar Mexico zuwa cikin Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Bai mako guda da aka kwashe ana arangama wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin hauri 234 ya isa gabar tekun kasar Malta a jiya Laraba. Yayin da wasu kasashen tarayyar Turai su bakwai suka amince su raba ƴan gudun hijirar tare da Malta wacce kankanuwar kasa ce dake kan tsibiri. Kasar ta Malta hada da Italia da Ireland da Faransa da Luxembourg da Belgium da Netherlands da kuma Portugal sun cimma da tuwar cewa za su raba ƴan gudun hijira a tsakaninsu. Jirgin ruwan ya ceto bakin hauren ne a can gabar tekun Libya a ranar Alhamis din da ta gabata kafin daga baya jirgin yayi ta galantoyi akan tekun Mediterranean a ranar Juma'a yayin da ke ta shawara kan makomar ƴan gudun hijirar. Wata kungiyar bada agaji ta kasar Jamus ce ke da mallakin wannan jirgin ruwa wanda ake wa lakabi da Lifeline wanda gabanin matsayin da aka cimma ta baya-bayan nan Italy take amincewa jirgin ya tsaya a gabar tekun ta. Inda har ministan cikin gidan kasar Matteo Salvini wanda dan jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi mazan je ne yace ba za a mai musu da kasa sansanin ƴan gudun hijira ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mambobin kasashen da ke cikin kungiyar kasa da kasa mai sa ido kan makaman kare dangi a Hague sun amince da fadada karfin ikon kungiyar ta yadda za ta iya dora alaki akan duk wanda yayi amfani da makaman na kare dangi. Mambobin kungiyar sun jefa kuri'a a jiya Laraba inda kasashe 82 suka amince da wannan matsaya yayin da 24 suka nuna adawar su wanda hakan adadi ne da ya dara kaso 2 cikin 3 da ake bukata kafin a cimma wata matsaya. Kasar Burtaniya ce ta mika wannan bukata wacce ta samu goyon bayan Amurka da kungiyar tarayyar Turai. Kodayake kasashe 24 da suka hada da Rasha da Siriya da kawayensu sun nuna adawarsu da wannan kudirin. Shugaba a fannin siyasa na Majalisar Dinkin Duniya ta ce matsayin da aka cimma ta nukiliyar Iran na cikin tsaka mai wuya bayan da Amurka ta janye jikinta daga wannan yarjejeniya a watan da ya gabata. A cewar Rosemary DiCarlo mai kula da harkokin siyasa a majalisar, sakatare jiran ya nuna takaicinsa matuƙa kan wannan koma baya da aka samu kan matsayin ta nukiliyar Iran wacce aka cimma a shekarar 2015 wacce kuma ake wa lakabi da Joint Comprehensive Plan of Action ko kuma JCPOA a takaice. Tana mai cewa kamata yi a tunkari matsalolin da ke tattare da matsayar ba tare da an nuna san zuciya ba. DiCarlo ta bayyana haka ne a taron farko da aka gudanar na kwamitin sulhu na majalisar kan yadda ake aiwatar da wannan yarjejeniya tun bayan ficewar Amurka a ranar 8 ga watan Mayu inda ta ce sau 11 hukumar IAEA ta ƙasa da ƙasa mai sa ido kan fasahar makaman kare dangi ta bada tabbacin cewa Iran na bin ka'idojin da aka gindaya mata.
Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Shugabanni da dama na ci gaba da kai ziyarar jaje a jihar Filato biyo bayan tashin hankalin da ya hallaka rayuka da dama. A wannan karo shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo suka kai ziyarar, inda shi Saraki ya ce lokaci ya da ya kamata a sake duban daukacin fasalin tsaro a Najeriya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Shugaban majalisar dattawan wanda ya gana da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi addu'an Allah ya ba gwamnan basirar shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jihar. Saraki ya ce za su ci gaba da aikinsu na dudduba abubuwan da ke bukatar gyara don gyara su.
Some of us, I'm sure you have seen a lot of the equipment we're trying to do to review the security architecture of this country. Something is wrong. Unless you want to deceive ourselves, something is wrong.
Yace shi yasa waɗansunku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasar nan. Akwai matsala, kar mu riƙa rudin kanmu, akwai matsala. Yace kamata yayi mu haɗa kai mu samo maslaha. Shugaban majalisar dattawan yace za su haɗa hannu da sauran sassan gwamnati don tallafawa waɗanda suka faɗa wannan ibtila'i, inda ya kuma ƙara da cewa majalisar za ta yi duk mai yiwuwa wajen zakulo masu hannu a wannan bala'i da zummar hukunta su. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya kawo ziyarar jaje a jihar Plateau inda ya yi tur da hare-haren. Tsohon shugaban ƙasar yace ya faɗa zai kuma ƙara nanatawa dole ne a gano musabbabin waɗannan rikice-rikice.
And if we are going to deal with this and we are not going to continue to multiply
Yace in har zamu dakile shi kuma ba zamu ci gaba da ziyarar jaje kowane lokaci ba, dole ne mu gano ainihin abin da ke haddasa matsalolin mu dakile shi. A halin da ake ciki kuma kungiyar hadin kan Krista Shiyar Arewacin Plateau ta shirya zanga-zangar lumana don jawo hankalin gwamnati kan kashe-kashen da ke aukuwa a jihar. Reverend Neman Gowan ya shaida min dalilin su na shirya zanga-zangar.
Na daya, ana kashe mutanen Plateau musamman tattalin da Kristan suke. Na biyu, kuma mun yi zanga-zanga domin gwamnatin Plateau tana ɗauke maganan kamar wasa ne da ke cewa an siyasa ne suna gishi suke hada fada. Mu kuma wannan kalmomin bai dace mana ba. Shi ne yasa yau muka yi zanga-zangar lumana domin mu jiya mishi. Yana shugabancinmu ne mutanen Plateau. Sabida haka muryarmu ba ta tafiya daidai da shi.
To sai dai zanga-zangar daga bisani ya rikide ya koma na tashin hankali, inda wasu daga cikin masu zanga-zangar suka farfasa gilasan motoci da wasu kofofin gidan gwamnati. Kan haka daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya fito da wata sanarwa da ta nuna rashin jin daɗin lamarin. Sanarwar ta ce abin takaici ne a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin samun daidaituwan lamura, kungiyar za ta bar wasu bata gari su shiga cikin ta su lalata kayan gwamnati da motocin ma'aikata da baki a badar gwamnatin. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta nade hannu tana kallo ba sai ta zakulo masu laifin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Tuma da Allah a gaida Zainab Babaji. Shi ma gwamnan jihar Niger Alhaji Sani Bello ya jajinta wa al'ummar Filato game da dimbin rayukan da suka salwanta a cikin rikicin na bayan nan. Gwamnan ya yi waɗannan hurici ne a lokacin da yake ganawa da sarakunan gargajiya na jiharsa domin ƙara tabbatar da tsaro a jihar Niger.
Mutanen Jos ɗan uwanmu ne, ɗan Najeriya ne, abubuwan da ke fara Jos ya dace mu taimaka musu da addu'a. Ko musulmi kake ko kristan kake, to mutanen Jos na buƙatan addu'a. An kashe mutane ba san iyaka ba. Sannan muna zaune da shugaban ƙasa, mutanen Meti Allah suka yi bayani, mutanen Birom suka yi bayani. In ka duba haka bayanin nan ba bayani ba ne. Amma Allah cikin ikon shi sai ba gwamnan Basira da ya zo sai ba dukansu laifi. Amma abin da ya faru a Jos, ina tabbatar muku ba magana addini ba ne. Babu wani addini da zai ce ma ka samu mutum haka kawai ka buge shi ka kashe shi ka yanka shi. Babu. Babu. Me yasa tunda wannan sabon gwamnati suka zo aka samu ya zo ya tar da rikici ya zauna aka yi sulhu aka yi bayani aka gaya ma juna aka yi gaskiya. Tun daga lokacin ana zaman lafiya me yasa sai yanzu? Ba komai bane saboda lokacin siyasa ya zo.
Shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Etsunufe Alhaji Yahaya Abubakar ya ce suna kokarin fadakar da jama'a mahimmancin zaman lafiyar tare da kaucewa tsokanar juna musamman a wannan lokaci da hada-hadar siyasa ke gabatowa.
Muka ma jama'a jawabi ta musamman cewa lalle a ji tsoron Allah a duk abin da ake yi don a samu zaman lafiya da kuma ci gaba na rayuwa a wannan jihar. Kuma muka tunasar da cewa lalle muna cikin lokaci yanzu na siyasa. An riga an buga rawan, mun gani an fara manna fulani fustoci musamman ta maganganu da kuma irin tafiye-tafiye da ake. So muka yi musu jawabi kuma muka yi musu gargadi cewa da Allah kowa ya ji tsoron Allah kuma ya kula da dokokin siyasa, dokokin zabe yadda aka ajiye ya yi shi yadda ya kamata.
Masana dai sun tabbatar da cewar sarakunan gargajiya da shugabannin addinai na da rawar takawa wajen dorewar zaman lafiya a tsakanin jama'a idan har gwamnati ta ba su haɗin kan da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa a Najeriya ta miyata Allah ta nisanta kanta daga wasu kalamai da wata kungiya mai ikirarin ita ma ta makiyayance wadda take cewa rikicin da ya laƙume rayuka a jihar Filato su makiyayen ne suka kai martani. Wato Muhammadu Kirau Ardon Zuru shine shugaban kungiyar miyata Allah ta ƙasa, kuma ya zanta da wakilin Munasir Adamu Elikaya akan wannan batu.
wannan magana ta wanda yayi magana magana ce mai sarkakiya a Najeriya, kuma ina jawo hankalin jami'an tsaro, ina jawo hankalin kabilun Najeriya, saboda wanda ya wadi wannan magana ya ayyana sunan shi a matsayin president na kungiyar shi wanda ita ce aka ce funma ne ko meye ne. Saboda haka idan wata kungiya ta hito ta wadi wani abu, to akwai jami'an tsaro waɗanda ke da haƙƙin gano ƙungiya da matsayinta da zamanta da ƙa'idodinta da ayyukanta. Saboda haka ina kira ga jami'an tsaro, akwai ainihin hukuma mai zaman kanta wadda ita ke da haƙƙin gudanar da bada umarni da tabbatar da rijista kowace ƙungiya a Najeriya. Kuma abin da ke waruwa Plato, kamar yadda ka yi magana, mu kullum muna yin Allah waddai da kashe-kashen da ake yi ba a jihar Filato ma a Najeriya baki daya, domin taɓa rayuwar ɗan Najeriya ɗaya kamar ka taɓa rayuwar ‘yan Najeriya duka ne. Da ƙabilar da ke Jos da Hilanin da ke Jos dukansu ‘yan Filato ne. Ya kamata a san cewa idan an kashe rayuwar Bahillace ɗaya, rayuwar Bahillacen Jos ne aka kashe, kuma mutumin jihar Filato ne, kuma ɗan Najeriya ne. Idan an kashe Birom ɗaya, an kashe rayuwar Birom ɗan Filato ne, ɗan Najeriya ne. Don haka dole ne hukuma ta jawo hankalin mutane, kuma a jawo hankalin masu farfaganda waɗanda ke unwani da wannan rikici akan matsayin siyasa. Ana iya sa wasu domin a yi ɓatanci ga al'ummar Fulani, a biya su su yi wannan magana don su ƙara zahawa rikicin makiyaya a Najeriya.
Amma har ɗan zuruyin ka kula ai mai wani mataki za ku ɗauka, tunda yanzu duk kafafen labaru maganar me yace Allah kawai suke suna cewa ku ne kuka yi wannan magana, ya za ku yi ku wanke kanku ya zama a daina amfani da sunanku a kan irin wannan bayani?
Ai mataki ya riga ya kammala, don ga mu gabanku a matsayinku na 'yan jarida, muna hira da ku, muna magana da ku, da jin mu ofis ɗinmu kuka zo kuka nemi labarai, muka yadda kuma muka zauna za mu ba ku labarai, don mu ba za mu ɓoye kanmu ba. Ina ainihin waɗanda su suka yi wancan labarai, ina ne ofis ɗinsu, ina ne mazauninsu, kuma waye ne suka nema cikin 'yan jarida da zai musu bayani? Mu yanzu matakin da muka ɗauka shi ne ya kamata mutane su rinƙa yi ma wannan ƙungiyar adalci, ya kamata mutane su fahimci wa ce ƙungiyar mai ta'allakatul bridges, duk wanda ya aikata laihi a hukunta shi daidai da laihin da ya aikata, ko da ni ne na yi abin da ba daidai ba, shi ne nake in ba da haɗin kaina ga hukuma domin ta hukunta ni.
To Madalla Muhammad Ardun Zuri kenan, shugaban ƙungiyar Miyati Allah ta ƙasa, a tattaunawar shi da wakilinmu Nasir Adam El Hikaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington, yanzu ko ƙarfe 1 ne da minti 18 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka hoyi ba, ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Babu adadin alƙalman da lissafin alwanda ake cewa a kowace rana, sannan a kowace rana gwamnati ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya akan naira 70. So amma muka duba makarantun, cin ana ciyar da su akan naira 70 ɗin, da aka je an tara an ba su biskit, biskit ne fi naira 10 ba, ya yi tsada da yawa naira 10, amma an ci naira 70 ake ciyar da shi. Ma'i musu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a Najeriya da cuwa-cuwa da nan da can da abubuwa, amma duk cuwa-cuwa da ake a ba da abin naira 10 a naira 70 wannan ba mai kama adalci ba. Sannan abu na biyu, harkar nan ta ce da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafawa manoma gwiwa, amma an ji ana siyo wasu abu daga waje.
Ta gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yanda za a tafiyar da ciyar wannan, to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba, ma ba zai su sanya a cikakken tsarin yake.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya, inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na ƙasar da kuma birnin tarayya Abuja. Shirin da ya samu kyakkyawar karɓuwa, sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar, Mahmud Ibrahim Kwari.
A tare da ni akwai Malam Sani Rabiu, wanda shine shugaban makarantar primary ta Jambulo a nan birnin Kano. Malam Sani Rabiu, barka da warhaka.
Barka, assalamu alaikum.
Sannan kuma sai Comrade Tahir Mahmud Saleh, babban jami'i ne a wata kungiya da ake cewa Bridge Nigeria Initiative, BNI, wanda suke rajin bunƙasa sha'anin ilimi musamman a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin Najeriya. Comrade Tahir, barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Sannan ina tare da Malam Abdullahi Ja'afar, shi kuma yana daga cikin rukunin mutanen da aka ɗauka a tsarin wucin gadi don bibiyar yadda al'amuran nan suke tafiya a wasu daga cikin makarantu na jihar Kano. Malam Ja'afar, barka da warhaka.
Jama'a, assalamu alaikum.
Zan fara da Malam Tahir, ko kuma in ce Comrade Tahir Mahmud, tunda ita wannan kungiya ta Starbridge Nigeria tana aiki ne akan ilimi musamman a matakin farko, kuma suna gudanar da aikace-aikace wanda ya hada da mabibiyar wannan tsari na gwamnatin tarayya na ciyarwa a makarantun primary. Malam Tahir, tunda kuna bibiya, me ake ciki game da binciken ku, me ya nuna game da wannan tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayya na Najeriya?
To, a gaskiya dai, tunda muka fara bibiya muka fara samun matsaloli nan da can. Daya daga cikin matsalolin da muke shine babu abin da kira da statistics, ba san me da ce, wato alƙalma na lissafin adadin ɗaliban da ake ciyarwa. Mataimakin shugaban ƙasa ya ce ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,600, wanda kuma ita shugaban kula da wannan harkar ciyarwa, Ms. Maryam Uwais, ko ba mai ba shugaban ƙasa shawara kan wannan, ta take cewa ita ana ciyar da adadin mutane miliyan 644, wanda shi kuma sakataren gwamnatin Najeriya, wato boss, yake cewa ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,400. Wato muka kalli yadda suka faɗi kowane adadin, ya tabbatar cewa akwai matsaloli. Wato babu adadin alƙalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana. Sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya akan naira 70. So amma muka duba makarantun, cin ana ciyar da su akan naira 70 ɗin, da aka ji an tara an ba su biskit ne fi naira 10, ya yi tsada da yawa naira 10, amma an ci naira 70 ake ciyar da shi. Ma'i musu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwan gida da muka saba a Najeriya, da cuwa-cuwa da nan da can da abubuwa. Amma duk cuwa-cuwa da ake a ba da abin naira 10 a naira 70, wannan ba mai kan adalci ba, na farko kenan. Sannan abu na biyu, harkar nan ta ciyar da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa. Amma an ji ana siyo wasu abu daga waje, wannan kana gani ka tabbatar cewa ba an yi.
Wato yana ɗaya daga cikin hikimomin ɓullo da shirin a ƙarfafa tattalin arzikin manoma.
Wato yana cikin program, wato shirin da gwamnati ke kira SIP, wato Social Intervention Program. Shi Social Intervention Program ya haɗa abubuwa da yawa na taimakawa al'umma ɓangaren sana'o'i, har da wannan Empower, shirin Empower na malamai yana ciki, da shi wannan abin da suke kira da National Homegrown School Feeding Program, shi ma yana cikin wannan SIP ɗin. To, tunda an yi shi domin taimakawa al'umma, har da manoma su kansu, wanda gwamnatin ta nake cewa ana so a ƙarfafa wa manoma a ba su dama su yi noma, su in ba sai kayan su wa za a ce, ya za a ciyar da ƙasar baki ɗaya, misali ya za a taimaka musu. Amma in ana siyan kayayyakin nasu ta nan da ya taimaka musu. Amma problem ɗin da yake faruwa, kuma matsalar da yake faruwa shine ba a gurin su ake siyan kayan ba. Ka je ka siyo biskit a shago, ka zo ka raba ɗalibai, abin naira 10 ka siyo da shi, ka ce naira 70 ka siyar da shi. Wannan ne aka ce matsalolin da muke fuskanta a gurin wannan raban abincin. Banda wannan, mun yi kokarin cewa a ce mun samu damar zarafin tattaunawa da shi shugaban shiri na wannan abin na Kano, wato program manager. Duk ya ce muka yi gurin neman sa, mun rasa shi. Sannan ita gwamnati ta ba da number 1 take cewa duk wanda izo neman aikin bashi abinci, wato contractors ko kuma a ce musu vendors, idan ka je baka samu ba, ga lambar waya da zaka kira. To, mu kuma wace lambar waya aka ware mana domin yin korafi? Lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira, ma na kira 30 ba ɗaga ba, har yau ɗaga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan. Mun ga da kirwa yaran nan abinci akan leda, mun ga da kirwa musu akan daban su, mun ga ana musu abinci akan jakunkunan su. Wannan duk ba daidai bane, wani hular kansa yake cirewa zuwa musu abincin ya samu yaci.
Malam Sani Rabiu, ka ji abin da wato Comrade Tahir yake faɗa a binciken da suka yi na ƙungiyar su ta Bridge Nigeria Initiative. Ku ne kuke mu'amala ta kai tsaye da yaran nan, ɗaliban nan a makarantun ku na primary, kai a taka makarantar, yaya al'amarin yake ne?
To, kafin na ce a makaranta ta, na farko akwai matsala ta farko wacce ta haifar da dukkan matsalolin ma da ake tunanin samu. Ita gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yanda za a tafiyar da ciyar wannan. To, amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba, ma bare su sanya a cikakken tsarin yake. Sannan babu hannun headmaster a ciki. To, kaga headmaster kuma shi ne mai kula da yara, shi ne mai kula da makaranta. ya kamata a ce yana da
hannu malamai a karkashin su
yawa malamai a karkashin su suke yana da hannu 100% akan yanda za a ciyar da yaran sa tunda yayan sa ne saboda haka yana da hannu akan yanda malaman sa za su kula da wannan ciyarwa to saboda haka dole a samu matsala idan shi ba shi da hannu dan yar matsa ba shi da yanda zai ce wa me ka abinci dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba duk suna ganin tunda ba shi alert za su ji kawai kuma bai sai tsaye da alert din nan ba kuma in an samu wata matsala bai sai ce kada a zuba wa na kudin sa ba to kaga akwai matsala amma lokacin da state suke bamu mu ne muke da ruwa da tsaki akan abincin makarantar mu sai abin da ma kake so a dafa a ranar shi za a dafa kuma za a dafa shi akan lokaci za kuma a kai wa yara akan lokaci to amma tunda ya koma wannan sai dai kaga an dafu an kawo ma to yake da matsala amma mu a makarantar mu muna kokari duk da haka tunda yaran nan a karkashin mu suke amana ne a hannun mu kuma muna kokarin tunatar da su wanda suke kula da abin a mataki na karamar hukuma cewa ga matsala kaza mun gani ga matsala kaza ya kamata a gyara tunda abincin nan wani lokacin wani zai kawo a makare ba zai kashi akan lokaci ba kuma lokacin yara kamar yanda yake kowane abu a tsare yake akwai period akwai lokacin break to ya kamata a ce abinci yana makaranta kafin break yara in sun fito break su ci abinci su koma aji to wani sai bayan break ma zai kawo abincin kaga dole a tsaye da wata period a ba yara abinci to kaga an yi asarar wannan period din sakamakon wannan rabon abincin da aka yi
waɗannan al'amura da kake lissafawa wannan kai tsaye za a iya cewa suna daga cikin kalubalen aiwatar da wannan shiri kun haskawa kaman su hukumomi baya ga duk da cewa kai magana ka ce a local government kun tuntuba ko kun sanar da su akwai mataki na ga misali a can sama da kuke dauka ko da a jaha ne cewa to ga fa halin da ke cikin misali
to ai babu yanda za a yi ka san ma wajen wa za ka dosa a jihar tunda da san yanda tafiyar take shine da ka ga CRC matsalar ka za su kokari su warware to yanzu su kansu CRC sai abin da aka turo musu za dai kawai a ka musu malaman nan ai masu dafa abincin nan a ce ga su nan a zo wajen su a karbi kwai da lemo da biskit to amma su ma CRC ta local government ni banga cewa suna da damar yanda za su hukunta wani ko kuma su sa wani ya gyara duk irin wannan da bibiya babu to mun yi kokari dai muna tunatar da su amma a gaskiya babu wani waje da muka fahimta cewa can za ka je ka kai kukanka a kan wannan.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. The Voice of America. VOA. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da madugun ƴan tawaye Riek Machar sun rataba hannu akan wata rijiyar tsagaita wuta ta dindindin a daukacin kasar wacce aka kula a Khartoum babban birnin Sudan a jiya Laraba. Shirin tsagaita wutan zai fara aiki ne cikin sa'o'i 72 daga lokacin da aka rataba hannun. Wannan matsaya da aka cimma ta hada hadda wani tsari da zai samar da tsaro ga filayen da ake haƙar man fetur a kasar tare da bunƙasa ababen more rayuwa. Sai dai matsayin bata hada hada batutuwan da aka jima ana takaddama a kansu ba kamar kan yadda za a raba mukamai da kafa gwamnatin hadaka da kuma makomar dakarun yan adawa. Majalisar wakilai ta Amurka ta yi watsi da gagarumin jaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen kasar garin Bawul inda suka nuna halin ko in kula da magi da shugaba Trump ya yi na neman su goyi bayan wannan kuduri.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma da hantsi za a je mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya shirya kuma ba da umurni da injiniya mu na wannan safiyar Darrell Smith baba ya koma rike sallama da ku daga nan Washington DC. Assalamu alaikum.